والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mulaka raja daga godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala cikin amincewa sa rayuwar mu ta isa wannan rana ta Asabar yau a shekarun da shida ga watan Al-Muharram shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka inda muke darasi a wannan littafin Al-Wajiz فيكي السنة والكتاب العزيز الدكتور عبد العظيم ابن بدوي أنا ربما الله سبحانه وتعالى يدا تده تشين كرات الدزاني منقمع دا كتاب الأشربة يوزع تاشين والبيتي لبنشين شين كتاب الوصية kitabun da ke magana akan wasiya me ake nufi da wasiya za mu ji bayani aka ce ta'arifuha abin da ake nufi da ita wasiya al-wasiyatu ma'khudhatun min wasaytu shay'a usihi idza awsaltuhu wato akan ce wasaitu shay'a nayi wasiyar kaza usihi ina wasiyarsa idan awsaltuhu in sadaqta shi wato ne da yake nake da wasiyatu sayarwa fa musi abinda wato shi wanda ya wasiya wasala ma kana fi hayatihi ba'da mautihi yanzu ya sadar da wani abu ne wanda ya kasance tun a rayuwarsa ya sadar da shi zuwa ga bayan mutuwarsa wato kenan ya extended ɗinsa kenan ko ya sadar da shi to shi ne abin da ake nufi da wasiyar abu ne wanda ka aiwatar a lokacin rayuwarka amma kuma saduwarsa wanzuwarsa tana kasancewa ne bayan mutu kagan su ta haɗa guda biyu ko in an mutu ana wani aiki ba a aiki to amma yanzu ka yi aikin ne amma aikin ba zai tabbata ya aiwatu ba sai bayan mutu bayan mutuwa kuma sai a aiwatar da wani to yanzu ka sadar da rayuwa da mutuwa ka sadar da aiki tun kana raye wanzuwarsa bayan mutuwa shi ne abin da ake nufi da al-wasiyya daga misali ne wani ya ce shari'a wannan al-lugha kenan a shari'a abin da take nufi himmatul insani ghayrahu aynan aw daynan aw manfa'atan ala an yamlika al-musa lahu al-hibata ba'da mautin musi mutum ya yi kyauta ma waninsa ainan wani abu tabbatacce audaina ko wani abu a matsayin bashi au manfa'ata ko wani abu a matsayin amfani ne ba asalin abun ba zatin abun aka kyautar ba amma amfani ne ana yin wasiya da bashi ba bayan da suwarsa a bamu wani bashin dukiya ka za a yi sarrafa ya ka za da ka za ita kuma yi ya biya ko kai wasiya na bashin da ake dinka a cikin dukiya ta abiya kaza abiya kaza abiya ko manfa'a ayi wasiya cewa wane amfana da kaza amfana da kaza a cikin dukiya ta bayan rasuwa wannan duka yana fakawa cikin alwasiya to shi ne wanda yake mutum yana raye ya yi kyauta ma wanansa na ainihin wani abu ko wata manfa'a ala an yamlika al-musa lahu al-hibata ba'da mawtil musi bisa sharatin wanda aka yi wasiya gare shi zai mallaki wannan kyautar da ya kawai bayan rasuwar shi wanda ya wasiya an masa wasiya zai mallaki kaza to amma kuma mallakar ba za ta tabbata sai bayan wancan ne ya rasu wannan duka yana cikin ne yana yes wadawa cikin wasiya wannan shi ne ma asalin wasiya domin idan lokacin da mutum yake raye ne aka ce wancan ne ya mallaka ya zama wasiya kyauta ce wannan ita mujarrad din tabarru'i ne alhibatu ne amma idan aka dan farar da ita sai bayan mutuwa zai mallaka to ta zama wasiya tana da sharaɗinta amma idan mutum yana raye zai iya kyautar duk abin da yake so da dukiyarsa matukan shi yana daga cikin ahlut tabarru' ma'ana baligi ne yana da hankalinsa ba wawa ba ne ba taɓaɓɓe ba kuma abin mallakarsa ce shi mallakarsa cikakkiyar mallaka ko ba tilasta shi ake bisa raɗan kansa da son ransa ya aiwatar duk da dama duk abin da ya mallaka ya dauka ce na bayan shi shi ya saban tashi ba zan ce masa a'a amma matuƙar ya ce bayan mutuwarsa to yanzu bayan mutuwar mutum fa haƙoƙin suna da dama magadansa ma suna da haƙƙi to shi saka nan mutum ba zai yi wasiya da dukkan dukiyarsa ba kamar yadda zamu ji bayani hukumu ha menene hukuncin wasiya وهي واجبة على من له مال يوصي فيه ونشينا بنا ما لم يسكت في تفيعك جواني توصية واجبات على من له مال دوان ديكي دلوك يا يوصي فيه دزي وصيات وتكن كان لما لك ولا أبو أن كاكي سنتي وصيات توزي وصيات هذا مواجبك أنا تنبيت Allah ta'ala Allah madaukaki yace kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf hatta 'ala al-muttaqin kutiba alaykum am wajabta idha hadara ahadakum al-maut in mutuwa ta halarta wa dayanku mana lokacin da mutum ya shiga cikin mutuwa sun zo ba kuma sharaɗi ba ne mutum yana da lafiya ba zai iya yin wasiya hadithi ya bayyana haka to nan an ce idha hadara ahadakum al-maut kamar da Sa'id ibn Abi Waqqas lokacin da yake kaman cewa jinya ta kama shi a Makka yana ya fahimci kaman cewa rasuwa zai sai nemi izini a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam na iya yin wasiya a dukiyarsa shi ma za mu ji bayaninsa in taraka khairan sharaɗin kenan in mutum ya bar wata dukiya alkhairu ana ana nufin dukiya kamar yadda Allah ya ce wa innahu li hulbil khairi la shadid shi ai mai tsananin kwaɗayi ne na dukiya shi tana da to alkhairu ana shi ma ana nufin wato dukiya in taraka khaira in mutum ya bar dukiya to menene aka wajabta muku alwasiyatu an wajabta muku yin wasiya malaman tafsiri sun ce wannan aya mun ga ba ne tare da cewa wannan sun ce mansuha ce amma abin da ya tabbata aya ce mun ga ma dole akwai wani janibi a cikin ta wanda yake mansuhi shine nan da Allah ya ce lil walidayni wal aqrabi kai wasiya na abin da zaka bari ma mahaifanka biyu ko kuma dangi. To wannan janibin shine abin da wasu malamai suka rinjaye suka ce ayar mansuha ce, wato an shafe hukuncin ta. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah subhanahu wataala ya raba rabo kuma ya ba wa kowane mabucin haƙƙin haƙƙinsa, ya ce ala fala wasiyata li warithi, babu kuma yin wasiya ga wanda yake magaji. Inda har Allah ya sa kana da rabo a cikin dukiya, to ba a maka wasiya, ba a wasiya ga mutum inda yana da gado a cikin dukiya. Misali, mutum ba zai ce ya yi wasiyar kaza ga ɗansa ba, ko ya yi wasiyar kaza ga matarsa, ko ya yi wasiyar kaza ga mahaifinsa, duk wannan ba zai yi ba, saboda waɗannan wato sun yi intisabi zuwa gare shi da karan kansu. Shi saka su ba wanda yake hana su cin gado. Uba ba wanda ya haɗa ka da shi ba ko? Uwa ma ba wanda ya tsani a tsakani haɗa ku ba, da rakci ne kake dangantakar da su. Haka ɗa ba wanda ya haɗa ku ba, da rakci ne dangantakar da kai ne, da ɗan'uwansa da uwarsa. Haka nan mata, ita ma da rakci ne dangantakar da kai ne, ba wanda ya tsani a tsakani ku ba. Saɓanin ɗan uwa, ɗan uwa shi wannan ya tsani a tsakanin ku ko? Wane ne haɗa ka dangantaka da ɗan uwanka? Iyaye. To shi saka shi idan iyaye suna nan sai su tokare shi bai isa ya ci gado ba, dan su suka haɗa ka, su suka haɗa ku. To don haka wannan janibin da wasu malamai suka ce, amma dai abin da Ibn Hajar al-Tabari ya tarjahawa shine fassara malaman da magabatan da suka ce ita wannan aya muhkama ce, shi saka a nan ya kulla ya ce wahiya wajibatun ala man lahu malun yusi bihi yusi fihi, ita wajibi ne ga wanda yake da dukiyar da zai wasiya. Kuma akwai hikima wajen sanya wasiya, akwai hikima. Yanzu misali, mutum yana da ɗan uwa ko yana da ɗan uwa, shi yana da dukiya, su kuma waɗannan shakikansa ne, iyaye suka haɗa su uwa ɗaya uba ɗaya ko abin da ya kama da irin haka, sun dogara a jikinsa, yana musu ɗawainiya, kuma yana da mata yana da yaya. Mun gane? Yana da ‘ya’ya, to kaga idan ya rasu ‘ya’yansa da matansa ne za su ci gada su, ko ba haka ba? Ɗan uwansa shakiki da suke uwa ɗaya uba ɗaya, shi yana gefe, ba abin da zai ci. ‘Ya’yansa mafi ga ‘ya’ya maza mata ga matarsa, su ba su ɗauki dukiya, shi kuma wancan kallo kawai zai. To kaga ana sai musulunci cikin hikima, tun da shi ba shi da gado kai tsaye, to mutum yana da dama ya wasiya. Kana ci gaba da ɗaukan ɗawainiyarsa yana kana raye, amma kuma sai ka sanya masa wani kaso, ka ce to bayan rasuwa a bashi kaza da kaza da kaza da kaza don ya jani. Yanzu da ɗan uwansa da yake ɗaukan ɗawainiyarsa baya nan, kuma wasu ne za su ci gadon dukiya, to shi ma an sa masa wani ba a cikin wasiya. Ko wasu maƙwabtanka wanda kake taimaka musu, talakawa, wasu da kake jin tausayinsu, kana yi musu hidima, kana musu ɗawainiya, suna ganin ka a matsayin uba, to daga lokacin da ka rasu ba abin ya katse. To kaga nan cikin hikima, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada wata dama wanda za ka yi kula da su bayan rasuwar kaka, su ma sai a ɗauki wani abu sai a ba su, inda su ma za su iya kafuwa. To duka wannan yana faɗawa ƙarƙashin wasiya, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya la'akari da wannan janibi, saboda shi ne al-hakimu bi hikima. To shi ne Allah ya ce haqqan 'alal muttaqin, haƙƙi ne, wajibi ne, amma ga waɗanda suke masu kiyaye dokar Allah. Wa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda. Hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka kawo. Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haqqun ru'in muslimin man nafiya ce ma haqqun ru'in muslimin ai babu wani haƙƙi ga wani mutum musulmi lahu shay'un yusifihi yana da wani abin da zai wasiya cikin sa yabitu laylataini har ya kwana kwana biyu illa wasiyatuhu maktubatan inda face dai ya zan wasiyar sa tana nan a rubucin wasiyarsa ma'ana mutum ba shi da haƙƙi ya jinkirta wasiyar in dai har yana da abin da yake son yin wasiya a kansa. Daga lokacin da kake son yin wasiya, to yanzu karka yadda kwana biyu ta maka ba tare da kai wasiyar ka rubuta ta ba. Ka gani sai aka ce wa wasiyatuhu maktuba, wasiyarsa tana nan a rubuce. Shi yasa sai malamai suka ce ita wasiya ko da mutum bai faɗa da baki ba, ana yin wasiya ga mutane a ambata musu wanda suke ahalin ba da shaida adlai, mutum biyu wanda suke adlai, mutum zai iya shaidar musu wata wasiya. Kuma idan sun faɗa tunda su ahali ne na ba da shaida suka amshi wasiyarsu. Kamar yadda kuma ana iya amfani da rubutu, idan mutum ya rubuta wani abu a matsayin wasiya ko da bai sanya shaida ba, ana yadda da ita wannan wasiya idan aka ga hatiminsa, in yana da wani hatimi da yake sanyawa nasa ne, sai a yadda da ita a yi amfani da ita an garta cikin shirkinsa a rubuce da hatiminsa, sai a yi amfani da shi. Ko kuma in babu hatimi aka ga khatinsa ne, rubutunsa ne, ko da babu hatimi, to wannan duka malamai na hukunci sun ambaci cewa ana karɓa a matsayin wasiya kuma a imfani na abin da ya rubuta ci. Don haka wannan ya nuna mana ashe wasiya za a iya rubuta ta. Kuma wannan hadisi ya nuna mana ba sai abin da za a iya fahimta cikin waccan aya kawai da aka ce idza hadara ahadakum al-maut, ba sai ka jira mutuwa ta zo ba. Sai idan mutum yana da ƙarfin sa ba, yana cikin lafiyarsa, yana hidimominsa, sai ya ga ya kamata ya yi wasiya akan wani abu, wala anna wannan nasa ne yake so ya kyautar dukiyarsa ce yake so ya yi wasiya a ciki ya kyautar, wala anna waɗansu haƙƙoƙi ne a kansa waɗanda wasu ba su sani ba sai ya rubuta, wala anna wani abu ne na amana ko ajiya da aka zo aka bashi wanda ba wanda ya sani shi kuma yana kulawa da wannan abin, wala anna wani business ne da shi da wani yake yi sai aka sanya shi shine kaman a gaba kuma mutane ba su sani ba tsakaninsa da mai abin da baya so a sani, ka san suna yin haka yan boko, sai su saka wani yana musu business su kuma su koma gefe ba za ka mata nasu bane. Da irin wannan duka sai a sanya mutum ko da ba a sa shaida ba shi sai ya rubuta a matsayin wasiya. Wannan zina irin wannan abin da ya fi shine a sanya shaida waɗanda su ne za su zamanto sun bi bahasin abin ko da bayan rasuwa. To wannan zai zama to a katama min nasa ya fi katsewa jayayya da za ta iya faruwa bayan an rasu. Don haka duk wata wasiya da mutum yake so ya aiwatar ko waɗansu haƙƙoƙi ne a kansa wani bai sani ba, ba su suka ne ake binsa duk sai ya rubuta, to kaga ya ba ma kansa hanyar da za a sauƙaƙa masa ko bayan wafatinsa ya rubuta wasiya ya ce to wancan kaza da yake amfani da shi da kaza da kaza, gonan nan tasa da yake nomawa, to idan har Allah ya masa cikawa maza kada a yi jinkiri a samu dillale a ranar a saida ta a zo wannan kudin a biya kaza da kaza da kaza da kaza na haƙƙoƙin da yake kansa, domin wannan shi ne mafi muhimmanci a sauke masa nauyin bashi. Shi ya saka Allah subhanahu wa ta'ala a wajaje a cikin Al-Qur'ani ya ta'ambatawa ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin a cikin rabon gado suratul nisa, min ba'di wasiyatin yusa biha ko min ba'di wasiyatin yusina biha ko min ba'di wasiyatin tusuna biha aw daini duka wannan lafazza sun zo amma anan ba ana nufi cewa wasiyyace ake so magabatarwa akan bashi ba bashi shine muhimmi akan wasiyya dole an ambaci wasiyya ne yadda malamai suka ambata domin kada mutane su raina ta bashi bashi ne an san yana kansa wasiyya kuma nau'i ne na kyauta to kada misali idan har aka fara bayanin bashi aka ce min ba'di daini tukunna sannan aka ce ko min ba'di qada'id dayn sannan aka zo aka ambaci wasiyya to wataƙila za a imalin ta dauke ta mata da muhimmanci musamman idan an ga cewa bashin ya ci da yawa daga cikin dukiyar da aka bari shi yasa aka fara da wasiyya don a san muhimmancin ta amma a ka'ida bashi ake fara wanci da zarar mutum ya rasu to bashin sa ake fara biya ko da bashin zai cinye dukiyar kaf a nemo ciko to sai an adda ta a sauke masa wannan nauyi a nemo ciko kuma inda za a samu a sake yi in a kwanci in kuma akwai ragowa tukunna sai a je kan wasiyya kunna daga nan ne tarka abin da ya rage shi kuma ke raba gani ba kansa ita ma wasiyyar za mu je a wani ka'ida ake bayar da ita domin idan ya zama to dukiya kaɗan da aka wasiya cikin ta to ba a yi bayansa haka ƙaunin da wasu malamai suka ambata sai dukiya take akwai ɗan alama-alama cikin ta wallahu a'lam yace miqdarul mali alladhi yustahabbu alwasiyatu fihi gurgudan dukiya wanda ake so ai wasiya cikin ta an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala an samu daga sa'ad dan abu waqqas dan abi waqqas Allah ya kara masa yarda yana cikin almuhajirun yana cikin wanda suka musulunta farko yake cewa ja annabi sallallahu alaihi wasallama ya'uduni wa ana bi makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gaida ni ba ni da lafiya wa ana bi makka lokacin ina makka wato tare da annabi ne suka tafi lokacin da ake fatuhu makka dan zaman da aka yi cikin ikon Allah sa'adu sai zazzabi mai zafi ya same shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je don ya gaida shi wa huwa yakrahu an yamuta bil ard allati hajara minha shi kuma sa'ad baya son ya rasu a kasar da yayi kauda daga gareta ma'ana ya kauda daga makka ya koma madina baya son ya rasu a makka saboda yana ga kamar in ya rasu a makka hijirarsa ta samu tawaya inda har an yi ƙaura an tawo madina to burinsu su rasu a madina ko da ma ba a madinan ba sun fita wani waje ne to ai za su koma madina ne a ma'anar madina kaga don haka sai Sa'ad ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yarhamullahu bana afra Allah ya ji kan dan afra wani ne shi kuma da ya rasu ana makka kuntu sai Sa'ad ya ce ya rasulullahi usi bi mali kullihi ya manzon Allah zan iya yin wasiya da dukiyata gaba daya ya wasiya cewa in ya rasu a ba mu wani ayi kaza da kaza ayi kaza da bangare kaza du zai iya yi kala sai annabi ya ce masa la ya ce a'a kenan wannan ya nuna mana ashe baya halatta mutum ya wasiya da dukiyarsa gaba daya tunda nan kai tsaya nan ya ce a'a kuntu sai ya ce fashatan to zan yi wasiya da rabi kada la nan ma annabi ya ce masa a'a wannan sai fa'idantar malamai suka ce bai halatta ba haramun ne ai wasiya da rabin dukiya tunda annabi ya hana kuntu sai na ce a fulufu to ɗaya bisa uku fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatulfu wa thuluthu kafir dai bisa uku ai dai bisa uku ma yana da yawa annabi ya ce a'a kenan ya halatta ko bai halatta ba kawai gaba gadi wasu malamai suka ce a'a cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Abbas haka ne Ibn Mas'ud suka ce su kan inda za a dawo zuwa garin bu'i Abdullahi dan Abbas ya ce fa huwa ahabbu ilayya لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير yace ni kan da za a yi wasiya a ce kar ta wuce ɗaya bisa hudu ni na fi son haka saboda ai ɗaya bisa uku ma annabi ya ce ai ɗaya bisa uku ma tana da yawa yanzu annabi ya jinjina me dai ce a a ba shi yasa ba wanda sai ce a a to amma fa ya jinjina wannan jinjinawar sai sabbai wasu suka fahimci cewa annabi fa ya ga yawan wannan din da za a yi kasa shi yake mun gane ko to don haka a koma ɗaya bisa hudu shi yake amma in har an yi ɗaya bisa uku ba ba mu sa to kenan anan idan har aka ce an yi wasiya misali yanzu a ce mutum abinda ya mallaka ya mallaki kudin da ya kai ko kadarori da dukiyarsa baki ɗaya in an yi kimanta ta kai miliyan 15 misali sai kuma a ciki sai ya yi wasiya da aka tara kima da kudin da ya yi wasiyarsa sai aka ga kimar abin shi kuma ya kai miliyan 6 yanzu ya wuce ɗaya bisa uku ko bai wuce ba to ya za a yi duk waɗanda aka ba su kowa sai a rage masa gwargwadon percentage in misali ya ce wancan a ba shi 100,000 ko wancan a ba shi 500,000 ko wancan a ba shi 1,000,000 ko wancan a ba shi gona ta waje kaza wanda kimarta ya kai 700,000 to irin waɗannan idan aka tattara su aka ga sun kai 6,000,000 to yanzu kowa sai a ga in ana so a maida ta 1,000,000 yanzu 1,000,000 nawa ke nema 1,000,000 haka ne ko to sai a ga 1,000,000 ta ina za ta fita daga ciki sai a buga shi a matsayin percentage wannan in an cire masa 700,000 in an cire masa percentage kaza wancan percentage nawa za a cire masa wancan percentage nawa za a cire masa yadda wannan miliyan za ta lissafi za ta yi a buga sosai don kada a zalunci wani ba kawai za a ce wani ku cire masa kaza kai wani ku ba shi kaza a'a ba in an yi haka an yi zalunci dan ba a aiwatar abinda wanda ya kyautar ya ce ba mun fahimta to don haka ana tsayawa a cikin sulhi amma da za a koma ɗaya bisa hudu shine abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa'ad fa thuluthu wa thuluthu kathir ɗaya bisa uku ma yana da yawa innaka anta da'a warasataka aghniya ka sani ka bar magadanka mawadata ka bar musu wani abu a hannu ma dama Allah ta'ala ya baka dukiya kar ka ce za ka karar da ita gaba ɗaya ka ce rabu da su ai ba wanda zai samu komai a ciki duk mutum ya ƙoƙarin bazalar da dukiya don kada su gaji wani abu in ya aikata haka da wannan niyya ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaka anta da'a warafataka aghniya ka bar magadanka cikin wadata khairun shi ta yafi alheri min anta da'ahum alatan akan ka bar su talakawa ala wanda ba su da komi yatakaffafuna an-nasa fi aidihim, suna buɗe tafukansu ga mutane. Yatakaffafu, alkaffu shine haka, in an ce takaffafa ya buɗe hannunsa kenan haka. Ibara ce na cewa yana roƙa, hati kenan, abani ya miƙa hannu. To abar magada da wani abu a hannunsu wanda zai rufa musu asiri da taimakon Allah, shi ya fi alkhairi akan a basu talakawa daga ƙarshe kuma su zama barata suna roƙon jama'a. وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ, kuma ka sani duk abin da ka ciyar na kowace irin ciyarwa, فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ, to za ta zama to baka sadaka. Kana raye ka ciyar, sadaka ne. Bayan wafatinka kai wasiya, sadaka ce. Kai wasiya bayan wafatinka a aiwatar, sadaka ne. Ka sanya wani abu a matsayin wakafi yana ci gaba da gudana ko bayan rasuwarka, sadaka ce. Innaka mahama anfaqta min nafaqatin, kowace irin ciyarwa, fa innaha sadaka. Hatta luqmatu allati tarfa'uha ila imra'atika, hadde loma allukuma loma, hadde loma allati tarfa'uha, da zaka daga ila zuwa ga imra'atika, bakin matarka. Alfamu, to aka ce ila fim saboda ya zama majrur, ko ila imra'atika zuwa ga bakin matarka. Wato ka ɗauki abinci kana zuwa da iyalinka, ka ɗauki loma haka saboda shafaka, soyayya, sai ka ɗauki loma sai ka sanya mata abinci don a ƙara ƙauna a tsakani. To irin wannan lomar da ka saka ma a matsayin sadaka ta kilada ce, kuma yana ɗaukar ma'ana duk abin da ka ba su na abinci da niyyar ka aiwatar da abin da Allah ya ɗora maka ne, don ka kyautata musu kuma ka sauke nauyin da Allah ya ɗora ma, sadaka ne. Da ka ciyar da iyalai da kake yi da wannan manufa, sadaka kake ta samu, kana ta ciyarwa ne, kana samun sadaka. Sai annabi ya ce masa wa'asallahu an yarfa'aka, kuma wataƙila Allah ta'ala zai ɗaukaka ka, fayantafi'a bika nasun, mutane su amfana da kai, wa yadurru bika akharun, waɗansu kuma su cutu a dalilinka. Kaga wannan wani abu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, mu'jiza ce, labarin ne na gaibi da Allah ta'ala ya kimsa masa ya faɗa, kuma ya faru, mu'jiza ce ta annabi. Sa'ad din bai rasu a Makka ba, kuma ya samu lafiya, kuma aka koma da shi Madina, kuma ya rayu har lokacin Umar ibn Khattab aka tura shi, shi ne wanda ya ci Amerikan wancan zamanin da yake ƙasan Farisa, ce cisa da yake a lokacin, aka fito da Qadisiyya karkashinsa. Sa'd ibn Abi Waqqas yana ɗaya daga cikin mutum goma da aka musu albishir da aljanna suna rayu. To kaga yanzu ai Allah ya ɗaukaka shi, ko Allah bai ɗaukaka shi ba, ya zama babban komanda wanda a ƙarƙashinsa aka ci babbar daula ta kafirci a wannan zamanin a duniya gaba ɗaya. Farisa sun yi yaƙi da Romawa, sun ci Roman Empire da a yaƙi, kuma sai musulmi suka ci su da yaƙi ƙarƙashin Sa'd ibn Abi Waqqas. Allah ya ɗaga shi ko? Sannan wasu sun amfana da shi, ta yaya suka amfana? Da sarƙa aka dinga ɗaurowa wasu, ana tahowa da su Madina a matsayin kafirai bayi, kuma suka zo suka musulunta, kuma suka zama salihai, suka ba da gudunmawa musulunci. Ba su amfana ta dalilin Sa'd ba? Su waye suka cutu? Waɗanda suka yi jayayya kuma aka kashe su a wajen yaƙi a dalilin Sa'd, yanzu sun tafi wuta. Kuma haka ba, shi da rundunarsa sun zama sanadi na aika waɗansu wuta saboda sun zaɓa wa kansu wuta. To kaga wannan mu'jiza ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata. Walam yakul lahu yawma idhin illa ibnatun, a wata riwaya ma ya ambata yace wala yarutni illa ibnatun li, ya manzon Allah yace ya rasulullah, kaga dai
kad balagani min alwaj'i ma tara,
kaga yadda jinya ta kai mun yadda ta kai, kuma ina gani kamar za a banda za ku tafi za ku banda anan anan za su. Wa ana zu malin, kuma ni ina da dukiya manzon Allah, ka san ina da dukiya. Wala yarasuni illa ibnatu liban, ya ga gona kuma sai ya guda ɗaya da nake nita a lokacin yarsa guda ɗaya ne, amma daga baya samu kuma ƴaƴa da yawa. Kun ce ƴa guda ɗaya nake da ita, sai yake ga kamar dukiyar ta mata yawa, na iya sadaka duk gaba ɗaya da dukiyar ma, tunda ita wanda zai aure ta. To shine har aka kai ga wannan batu na fatawa. Dai rabi fa a dai bisa uku fa, to shi ma dai yana da yawa, amma ba a ce a ba. To don haka idan aka yi da ɗaya bisa hudu, to shi ne la wasiyata li warithi, kamar yadda muka ambata ƙarƙashin waccan aya da aka ajiye ta suratul Baqara, da aka ce alwasiyatu lil walidain wal aqrabin. To ba a yin wasiya kuma ga wanda yake magaji, wanda zai gado to ba a yin masa wasiya, mahaifa kuma suna daga ciki. An abi Umamah al-Bahili qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi ama hajjatil wada, inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata lil warith. Abu Umamah al-Bahili Allah ya kara masa yarda, yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yana cewa fi khutbatihi ama hajjatil wada, a hutubarsa shekarar da aka yi hajjin bankwana, kaga karshen rayuwar annabi ma kenan, yace inna Allah lalle fa Allah ta'ala qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa, ya ba ma kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa. Duk wani makusacinka da ya cancanci ya gado, Allah ta'ala ya zayyana gadonsa gwargwadon matsayinsa, gwargwadon percentage ɗin da Allah kason da Allah subhanahu wata'ala ya tsaga masa. Shi yasa ce nasiban mafruba, rabo ne wanda aka riga aka rama aka yanka. Kowa Allah ya ce ga iya rabonsa. Sannan kuma hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam su sai suka nuna, to rabon kowa ne za a bashi gaba ɗaya? A'a, akwai wanda zai iya kada wani, akwai wanda zai iya kange wani, akwai wanda zai iya zarɗaɗo wanda ga wancan matsayin ya dawo wannan matsayin. Kamar yadda irin wannan zarɗaɗowan Qur'ani ma ya ambata, in kaza ne to kaza, in babu kaza kuma to kaza. Dan Allah ya raba kayansa, ba buƙatar kai ka yi naka, ba a san shishigin ɗan adam, Allah ne ya raba abinsa. To don haka wanda yake magaji shi wannan ba a sanya masa gado. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa, Allah ya bada ma kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa, fala wasiyata lil warith. Don haka babu wasiya ga magaji, wanda zai gado ba a masa wasiya. Wasiya kawai ta shafi wanda bashi da gado ne a cikin dukiyar, ko da ku zai iya yiwuwa ya gado a wani yanayi, to amma yanzu an samu wani yanayin da ya kange shi ba zai gado ba. Misali dan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da shi, ko wanda ake uba ɗaya da shi, kai ko ma wanda ake uwa ɗaya da shi, duk suna iya yin gado. Ku gane kalmar da faɗa, suna iya yin gado, amma ba a kowane yanayi ba. Akwai yanayin da sai dai su koma gefe kawai su zuba idan, ba su da komai, ba abin da za a ba su. To don haka idan har irin wannan yanayin ya zo na babu abin da za su iya samu, to sun zama to ba su ba magada ba ne, mun gane. To a bisa wannan yanayi sai ya zama to kenan za su iya shiga cikin wasiyya, ko ma wani wanda ba haɗa jini da shi ba, yaron kirki ne ko mutumin kirki ne, da shi aka yi ta neman arziki, ana ta neman arziki, ko ko makwabci ne, ko wani
limamin anguwa ne, lada ne mai kulawa da masallaci kullum, ashe alhaji yana ganinsa kullum, shi ne yake kulawa da hidimomi ya gyara masallaci, alhaji yana ɗan masa kyauta. Yanzu alhaji zai niyya cewa kai wannan fa gara a masa wani babban abu, tunda yanzu shi ya ga tsufa ta same shi, kuma gashi jiki ya ɗan soma nauyi, ba shi ma a sa shi a cikin kaso. Shikenan sai a rubuta a sanya shaida. Yana zaune bayan alhaji ya rasu an yi ta makoki, ya yi jijjiɗi, yana tunanin kullum alhaji ya zo sallah yakan ɗan ba shi na ce fa ne, sai ya ji ashe alhaji ya kula da shi. An ɗauko wasiyya an karanta, sai a ce malam wani bismillah, ladan sai ya zo shi, sai a ce to alhaji ya rubuta a cikin wasiyyarsa za a baka miliyan goma. Ya kake gani? Kar ku min fasa kira sallan ba. To kaga sai a samu jari. To wasiyya ana sanya ta ne ga wanda ba ya gano. Allah ya dace da mu. Waɗannan abubuwa ne wanda yake na kirki, wanda musulunci ya tarbiyyantar da mu a kai, kuma ba da dama a yi. Masu arziki, wani yana da dukiyar da dan yayi ɗabi miliyan ɗari, ya sanya su a matsayin wasiyya da za a yi wasu abubuwa da su na alkhairi, a raba ma wasu waɗanda suka yi intima'i gare shi, kuma yanzu bayan rasuwarsa abin ya katse, ya sake ɗaukan wata miliyan ɗari biyu ya sanya ta a matsayin waƙafi, shi kuma da zai dinga gudanar da wasu ayyukan alkhairi da yake yi ya ci gaba da wanzuwa, wallahi ba zai taɓa wani abu a cikin abin da iyalansa za su gane ba. To amma me yake hanawa a irin wannan? Ba ma jin labari ana yi, ko ana yi ne kam? To Allah ya sa ana yi ɗin. Amma da ana yi za a dinga jin labari ko? A ji cewa wani ya yi wasiyya ko wani ya yi waƙafi a cikin dukiyarsa, mutuwa kawai suke suna bar ma yayansu, da ba za a iya tuna su ma wasu. Iya makokin kawai ake kai, makokin ma ba makokin wasu suke ba, indai mutum mai arziki ne wasu lokata. Sai kaga makokin ya zama biki. Ko ba haka ba ne? Wasu ma ana ba da labari kaga ba a tashi a makokin ba an soma rigima a kayan dukiya. Ana cewa wani ya ɓoye kaza, wani ya ɓoye kaza. Kuma daga an tafi sai ga an soma dambarwa tsakanin ‘yan uwa da ‘ya’yan mutumin da matar mutumin da barorinsa, wasu manajojinsa, ka ji ana ta fitina, ana ta fitina, a riƙa zuwa kotu ana zargan juna. Shi kuma ya bar dukiya mai yawa da bai yi aikin alheri ma kansa ba, bai yi riba ba. Ya bar dukiya waɗansu waɗanda watakila ba ma su tuna shi ba. In tafiya ta yi tafiya, su ma su in ‘ya’ya ne su da matarsu kawai su ma za su ji da nasu ‘ya’ya. Allah ji kayan ya shuɗe. Sai ba wa kanka kaso a cikin dukiyarka. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Allah ya sa mu dace. To ma yuktabu fi sadr al-wasiyya. Akwai wasu abubuwa da ake so a rubuta, ba kuma ya zama dole ba ne. Amma dai magabata sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in za su yi wasiyya suka saka waɗannan lafuzza, kuma abubuwa ne wanda yake masu kyau da ya kamata mu koya. In an koya suka zama to mana ɗabi'a, a yayin da za ka rubuta wasiyya ba laifi ba ne. Akwai wasu abubuwa da suka zama to ɗabi'a. Ni lokacin ina primary school, rubuta wasiyya ana koya mana bayan dubin gaisuwa da kaza da kaza da kaza da kaza, sai a ce ko da yake wani abu na kuskure ba sa sa sallama a da. Da ba sa wasiƙa ana sa sallama ba. Sai da ce bayan dubin gaisuwa mai tarin yawa tare da kaza da kaza da kaza, sai kuma ce bayan haka. Wasiƙar da mu haka ko koya mana faraba ne, ce bayan haka. To kaga wannan bayan hakan da ake rubuta amma ba abu ne. Kuma kaga wannan koyarwa ce ta Annabi. Wanda Shehu Usman ibn Fodi shi kuma ya jaddada mana, Allah ya masa rahama. Sai aka ɗabi an tu dukkan murasalat da za a yi sai a rubuta amma ba'an. To in ma da Hausa ne sai a kuma fassara shi a ce bayan haka. Sai ya zamanto al'ada. Alhali kuma al'ada ce mai kyau wanda aka koye ta asalinta addini ne. To irin waɗannan ɗin su ma mu koye shi a matsayin addini, ko da kuwa ya zamanto wani ɗabi'a. To su suna aikata haka. An Anas radiyallahu anhu qala daga Anas Allah ya kara masa yadda yace kanu sun kasance su suwa kenan sahabban Annabi shi yanzu Anas da yake yana cikin matasan sahabbai yana ambatan manya ne yana ambatan manyan sahabbai kanu yaktubuna fi suduri wasayahu sun kasance suna rubutawa a farkon wasiyarsu sudur jam'i na sadar irji ma'ana farko kenan a farkon wasiyarsu in za su rubuta wasiya kafin su rubuta duk sauran zantuttukan da za su yi sukan ce bismillahir rahmanir rahim ai komai ana so a fara shi da me da sunan Allah sai albarka da sunan Allah mai rahama mai jinkai hadha ma awsa bihi fulan ibnu fulan kaje da yake fara wannan shine abin da wani dan wani yayi wasiya da shi sai ka rubuta sunanka da kuma nasabarka da aka sani yashhadu yana shaidarwa Allah ilaha illallah ba abin bauta cancanta sai Allah ka kina tabbatar da me tauhidi wahdahu la sharika la shi ka dai ke bai da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ce muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah kaga yanzu yana jaddada biyayyarsa ga Allah da manzansa wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha kuma yana shaida cewa alkiyama za ta zo babu kokonto a cikin ta domin yanzu ne ai alkiyaman ya dosa ko wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma cewa Allah zai tada waɗanda suke cikin kaburbura bayan da ya tabbatar da waɗannan shahada sai kuma ya ce wa ausa kuma yana wasiya man taraka min ahlihi ga waɗanda ya bari cikin iyalansa an yattaqullah akan su ji tsoron Allah su kiyaye dokokinsa yanzu kenan yana wasiya ga iyalansa bi taqwallahi hayyan wa mayitan yanzu yana raye ya ga ya tarbiyantar da su akan bin Allah yanzu bayan ya rasu ma yana gadar musu biyayya ga Allah da manzansa yanzu wanda ya dora iyalansa akan wannan kuma suka daga irin wannan suka karanta don Allah idan Allah ji ya rubuta cewa dukiya kaza da ake gani ba tasa bace tawana ne ko kuma dukiya kaza da aka ga yana juyawa da shi da alhaji wana ne suka hada hadaka suke yi don Allah ƴaƴan za su ce a'a wadanda aka dora su akan irin wannan tarbiya aka rubuta musu irin wannan wasiya wa ausa man taraka min ahlihi an yattaqullah Imam Shafi'i rahimahullah lokacin da ya zo rasuwa iyalansa ƴaƴansa sai suka zo suka ce baba yi mana wasiya Imam Shafi'i lokacin da ya rushe karsa 50 da wala suka ce yi mana wasiya iya abin da ya musu na wasiya sai ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa atiullaha wa rasulahu ta isa wasiya wasiya ta gama cika fattaqullah da haka yi ma iyalanka wasiya da tsoron Allah akan su rike ta ko bayan baka ne a ci musu a musu tsoron Allah ba tsoronka ba kar su dinga jin tsoronka a'a su dinga ganin girman kimarka amma wanda za su ji tsoron su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala su ga girman Allah sama da kowa wa ausa man taraka min ahlihi an yattaqullah kuma sai su rubuta kuma yana wasiya ga wanda ya bari cikin iyalansa akan su tsoron Allah su kiyaye dokokinsa wa yuslihu zata bainihim kuma su kyautata tsakaninsu wa yu'iu Allah wa rasula kuma su da'a da Allah da manzansa in kanu mu'minin in sun kasance mu'mini kan wannan sai ittibasin aya Imam Shafi'i ma koyi ne sahabbai wa awsahum kuma yana musu wasiya bima awsa bihi ibrahimu banihi wa yaqubu da abinda ibrahim khalilullahi yayi wasiya ga ƴaƴansa, haka nan ma Yaqubu jikansa yayi wasiya da shi ga ƴaƴarsa, shine ne ya baniya inna Allaha asfa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku ƴaƴana, Allah ya zaba muku addinin musulunci, ku rike shi. Fala tamutunna, kada ku sake ku mutu, illa wa antum muslimun, face kuna musulmai, kun miƙa wuya zuwa ga Allah. To suka rubuta wannan a farkon wasiyarsu, kafin kuma su rubuta kaza da kaza da kaza da kaza na abin da suke so a aiwatar bayan rasulunsu, imma dangane da ƴaƴansu, yarinya kaza din nan wanda aka bayar da ita nan, to a aurar da ita, kada a wuce lokaci kaza, wani din nan karatun da yake yi din nan, kar a bashi ya yi wannan karatu kuma kaza, wane kar a bashi a kaza, ina so wane ya zamanto shi ne wasiyinsa, wane ina son shi kuma ya zamanto shi ne waliyan yaran nan, ya zaɓa musu mazaje na gari da makamantansu, duka irin waɗannan abubuwa ashi ne wasiya. To kafin su ci gaba da wasiya, suka rubuta irin waɗannan batutuwa. Malai ce mata tustahaqqul wasiya, ta yaushe ne wasiya wato take cancanta, yaushe ne wasiya take cancanta, ma'ana waɗanda aka musu wasiya ɗin su ce haƙƙinsu ne a basu. Wala tustahaqqul wasiyatu lil musa lahu illa ba'da mautil musi, wanda aka masa wasiya baya cancantar wasiya sai bayan wanda ya masa wasiyar ya rasu. Koda ku yaji labarin wasiya, koda yaji labarin ta, to abun baya zama nasa, ya ta kewaye gidan, yana ganin gidansa ne, waɗansu sun ce kai ku guje a cikin gidan, na ce gidana ne an min wasiyarsa. A'a, har yanzu ba nasa ba ne, na me shi ne, sai ya rasu ne tukunna, sai ya zama nasa idan wasiyar tana da. Wa ba'da sadadid diyuni, kuma wasiyar tana zama tasa ne bayan an daidaita bashi. An musu wasiya bashi miliyan goma, to amma kuma alhaji dukiyar da ya bari gaba ɗaya bashi zai zo ya shiga cikinsu, abinda zai rage masa na dukiya bai wuce miliyan shida ba. To zuwancan zai ce yana da miliyan goma, ya ce a'a, ni kafin bashi ku a bani ne na fita da fitata, ba wata fitar da za ka yi. Sai an gama biyan ba, duk an ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin, to amma ana so mutaqaddimin ad-dayni ne qabla al-wasiyya, ko da ko zai cinye dukiyar baki daya. Fa idha istagraqat ad-duyuni at-tarika kullaha, idan ku ba su suka nutsar da abin da aka bari, at-tarika shine abin da aka bari, idan ba su suka nutsar da duk abin da aka bari baki daya, dukiyar ta kare wajen biyan bashi. Da kuma wancan an ce a ba masa wasiyar kaza, wancan masa wasiyar kaza, to kuma me za a ce yanzu, me za a ba wasiya, magana ma ba su da shi. Falaisa lil musa lahu shay'un, me gado ai me wasiya zubai da komai, sai a hakura. To don haka sai wancan ya rasu wanda ya wasiya, na biyu kuma sai in ya zamanto an kammala biyan bashi. An aliyin kala, daga Ali ibn Abi Talib Allah ya yarda da shi, yace qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bid-dayni qabla al-wasiyya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa, wato ya hukunta cewa ana so biyan bashi ne kafin tukunna al-wasiyya, duk da cewa wasiyya ita aka so mutaqaddimin ta a cikin aya. To amma abinda annabi ya hukunta a hukunce bashi ake farawa, dan shine yanzu nauyi a kansa, wancan kuma kyauta ce. Wa antum taqra'unaha min ba'di wasiyyati yusa biha aw dayni, yace alhali ku kuna karanta ta a cikin Qur'ani, min ba'di wasiyyati yusa biha aw dayni, bayan wasiyya da yayi wasici da ita ko kuma bashi, amma annabi ya hukunta sai an yi bashi tukun ake tsallakawa zuwa ga me, zuwa ga wasiyya. Dan haka annabi shine wanda yake al-mufassiru lil Qur'ani, abin da ya fada shine fassarar Qur'ani, abin da ya aikata shine fassarar Qur'ani. Allah ya dace da mu wajen jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tsayana abin da muka faɗa daidai Allah ta rama cikin lada wannan muke kuskure mun Allah ta'ala ya yi mana wato wani abu da nake so mutane su yi taka tsantsan da shi ba a raba gado wai a tambaya saboda shi gado idan za a raba shi yana da sarƙaƙi sai an san abubuwan duk da suke a kunshi a ciki mun gani da haka a kiyayi yin tambaya akan batun gado a rubuce in za a yi tambaya akan batun gado sai a yi ta baki da baki wala Allah ko wani ƙarin bayani da ake so za a sake nema kafin a yi amma wannan tambayar tasa ta fito fili cewa yake cewa a mace ne ta mutu ta bar mijinta ba su da ɗa ko ɗaya sai dai tana da uwa da kuma ‘yan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da ‘yan uwa wanda suke uba ɗaya don Allah suwaye masu gadonta. Duk waɗannan da aka ambata a ciki za su gaje ta. An ce tabar mijinta, amma ba su da ɗa ko ɗaya. To nan ne ka ga ake buƙatar yin tambaya. Da mijin nata ne ba su da ɗa ko ku tana da ɗa kuma a wani waje. Inda cewa aka ce ba ta da ɗa ko ɗaya to wannan ya fito fili. Amma cewa aka ce ba su, ka ga yanzu an jingina da mijinta ko? Tabbar mijinta amma ba su da kenan da wannan mijin da ake magana to ta yiwa tana da wani mijin daban kuma ta da ɗa ko ya kaga wannan ana neman ƙarin bayani a kai to a kaddarawa amma in ka ce aka ce ba ta da ɗa ko ɗaya to shin kenan mun ganta ku tafi to mun kaddarawa wata kila cewa yace ba ta da ɗa ko ɗaya to yanzu mun gane kenan ba ta da far'i ai akwai al-asl akwai al-far'i to kan tara zubatta da batta da farqi amma tana da al'asl shine sai dai tana da uwa ko uba ne batta shi ma rasu tana da uwa da kuma ƴan uwan da suke uwa ɗaya uba ɗaya da ƴan uwa waɗanda suke uba ɗaya la'abbai kenan ko to duk gaba ɗayan za su shiga yanzu su waɗannan ‘yan uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya su suka jawo waɗanda suke uba ɗaya uwa kuma dama tana da nasibinta za a bata miji shi ma yana da nasibinsa ba mai ture shi wallahu a'lam amma dai ake yin tambaya a kan gado ba a raba gado a tambaya shi gado don sai ka je ka haɗa rikici sai ku je ku tare kici a gaya maka wani bayani alhali kai kuma akwai abin da ka koyi sai ka ce ai an ce kaza to shikenan kuma kaga sai ai reference da wannan ku kiran ba ne raba gado kuma daga ƙarshe a je a tike a kotu ai ta fitina dan ku dole wancan za a raba gado ake neman ƙarin bayani akan gado to gaba da gaba ake zuwa a bayyana komai ai tambayoyi na waɗanda suke nan da dangi da tsawarakin su tukunna a lokacin ake fayyacewa su waye za su zo su waye ba za su zo ba waye yake da rabo kaza waye yake da rabo kaza sai kuma a shiga wata raba ma Allah ya tabba Allah ta'ala a'lam kar ka mun tambaya kan gado to wanda eh ai masu wasiya ta miliyan goma sun kuma gada ba shi da yanzu shi ya raku ne shi muke ta za masa an wajen kawai sai da dan tsakuro dan wani abu eh tun yanzu ko an ci da wanda aka ce an bar masa miliyan 10 ta ai kullun da aka bari yana da yawa kaga maka dama suna tunanin kudi da yawa ashe kuma duk kudin sarke sarke ne duk sai ga abu ya kare an dawo sauran miliyan 10 to wajen kuma shi ne za masa sai ba shi hakuri eh a cikin rubun Allah sai ya dauko ta kila guda ɗaya a ce masa ga wannan ta rika zuwa jama'a Allah ya samu dace muna yi majuna ta aliyya a yi masa wasiya ta miliyan 10 su kuma gada ba shi da ya zo shi ya rakube shi mu kyauta za masa ainihin wajen kawai sai da ɗan tsakuro ɗan wani abu eh tun da yanzu ko an ci da wanda aka ce an bar masa miliyan 10 to ai kudin da aka bari yana da yawa kaga magada ma suna tunanin kudi da yawa ashe kuma duk kudin sarke sarke ne duk sai ga abu ya kare an dawo sauran miliyan 2 tocin kuma shi me za masa sai ba shi hakuri eh a cikin rubun Allah sai ya dauko ta kila guda ɗaya a ce masa ga wannan ka rika zuwa juma'a Allah ya samu dace muna yi majuna ta aziya na malamin malam Umar Zubairu ina jira na ya ce ne muka nema masa addu'a ko Allah cikin ikonsa kuma tashi gari kuma Allah ya karbe shi kowane lokaci da shi ake karatu malam Umar malamin mu ne na sha ambatawa malamin mu ne ya karantar da malam Kabiru ya karantar da malam Mahmud Yunus wanda suka san malam Mahmud Yunus ya karantar da mutane da dama don haka malamin mu ne da ya karantar yayi kokari yayi hidima a addini matsawar rayuwarsa tunda izala tana hade tunda kafin ma ta rabu a 1991 tun late 80s 1987 malam Umar shine shugaban majalisar malamai na izala a Katagun local government so malami ne mai tafsiri malami ne mai karantarwa malami ne mai da'awa iya rayuwarsa abin da ya tayi kenan wadansu ya suke ganin sai yana zuwa yana zama a nan wajen wato kyakkyawan karshe ne Allah subhanahu wata'ala yake karfafa yake tabbatar masa saboda mutumin da ya dora a kayan abu to haka zai yi tayi kuma har karshen sa mu ma muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi rayuwarmu akan wannan aiki tunda muka fara darasin nan na alwajiz kowane lokaci malam yake zuwa ya zo zauna na taɓa ambatawa na ce zuwan da malam ina magana sai in ce ga malaman mu suna zaune ƙarfin gwiwa suke ba mu duk lokacin da muke yin tafsir malam zai je shi karatun da ake na alwajiz nan tun kimanin karfe 6 mafi yawancin lokuta shi yake fara zuwa masallacin nan na sha zuwa idan ni ma na zo da wuri na zo in same shi yana zaune a ga gurbin zaman sannan a nan yake zaune zai zo yayi nafilarsa ya zauna a wajen azkar din sa har a karatu ma an gama karatu tukunna a zo a dauke shi ya koma gida to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya karba masa kyawawan ayyuka wanda ya aiwatar kuma alhamdulillah wanda ya karantar har yanzu suna nan suna cikin cigaba da karantarwa kuma shi ma yana karin samun kamashin sa muna fatan Allah ya ci gaba da kai masa lada na waɗannan kyawawan ayyuka da ya aiwatar Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah kuma ya albarkaci zuriyarsa Allah ubangiji ya ba mu hakuri gabaki ɗaya na wannan rashi da muka yi dattawa da muke rasawa a cikinmu to Allah hakika yakan taɓa mana zuciya amma da yake Allah haka ya hukunta dama dole ne sai an tafi istikhlafi ne to haka namarin yake har wata rana ma in Allah ya ba wa mutum tsawon rayuwa sai ya waiwaya waiwaya sai kaga dattijo ya ga babu wani tsaransa sai ya ji duniyar ma baya jin daɗinta tun waɗanda kake gani dattawa kana ƙarami kana tunosu tsofaffi ba sa nan ba sa nan har sai zaman to gaba ɗaya dattawan da kake gani sun ƙare har sai akai matsayin da mutum sai ya kai wa munzalin da in waiwaya babu wani wanda ya haife shi da haka kuma har akai wancan matsayin in Allah ya wancan tsawon rayuwa ya ga babu wani tsaransa ba wanda yake mu kusa da shi wasu dattawan sai ga suna zaune a gida ba sa zuwa ko ina a ce me yasa a ce to wajen wa zan je saboda duk wanda za su fita a cikin garin yara ne yara suke ganin su yara ma na nesa saboda Allah ya ba su tsawon rayuwa to dama haka sunnar Allah take a cikin halittarsa don haka dole ne waɗansu sai ana yi ana tafiya muhimmin abu dai ni kokarin mai muwazaba akan ayyukan alkhairi abinda ake bukata kar mutum ya ga shi matashi ne abinda ake so ya tabbata akan bin Allah wa shabun nasha'a fi ibadatillah a ce kan tun kana matashi kana kokari wajen bin Allah wajen bin Allah anan kake anan kake anan kake kuma har kake ga ci ana fatan ka shiga cikin sabatu yadhillum Allah fi dhilli yawmala dhilla illa dhill muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu ya karɓi rayuwarmu a kayan wannan tafarki na musulunci ya kuma yi mana kyakkyawar makoma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum